Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama shi ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya, fara'a, noma, dalar da kuma niya. Hawa kuma ana iya samun alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashin to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu aure assalamu alaikum yanzu din maladan Ibrahim Ayo ne ta da Grace Alheri Abu muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ciwa hukumar samar da sana'ar hannu wato NDE ta ce za ta horar da 'yan gudun hijira da ke jihar Adamawa har su sama 2000 sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba na Usman Ahmed Kabara Ghana mu kawo muku sharhin jaridun Ghana ta da Ruwan Muktar Abbas sai sakonni da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Daliban da suka tsallake rijiya da baya harbin kan mai uwa da wabin da ya kasance ɗaya daga cikin harin da aka yi asarar rayuka da dama a tarihin Amurka sun koma makaranta jiya Laraba yayin da 'yan majalisun jiha da na tarayya ke muhawara kan yadda za a shawo kan asarar rayukan matasa a makaranta. An rufe makaranta Stoneman Douglas da ke jihar Florida ne tun da mahari ya kashe mutane 17 a makarantar makonni 2 da suka shige. Kisan da aka yi a makarantar ya sake tada muhawara kan dokokin mallakar bindiga, inda 'yan makarantar sakandaren da dama suka shiga gangamin neman kafa dokar mallakar bindiga. Ɗaliba Nicole Gonzalez ita ce ta ce da take komawa cikin makarantar ta ce ba abu ne mai sauki ba.
I don't think anyone is physically prepared or mentally prepared to actually.
Sai ban yi tsammani akwai wanda yake ji a jika ko kuma a tunaninsa ya yi shirin shiga kofar makarantar nan ba. Harin ya sa majalisar dokokin jihar Florida muhawara kan batun kare dalibai a makarantu. A majalisar wakilai kuma kakaki Paul Ryan ya shaida wa manema labarai ranar Talata cewa tilas ne a cikin gibin da ke akwai kan binciken da ake gudanarwa masu neman sayan bindiga. Darekta harkokin sadarwa ta fada White House Hope Hicks daya daga cikin amintattun hadiman shugaba Trump tun ma kafin ya zama shugaban kasa ta ajiye aiki. Trump ya faɗa wata sanarwa jiya cewa Hope ta yi fice, ta gudanar da ayyukanta da kyau cikin shekaru 3 da suka shige. Tana da basira da hangen nesa, zan yi rashin ta matuƙa. Ta tuntuɓe ni cewa tana so ta maida hankalinta akan waɗansu ayyuka daban, na kuma fahimci haka. Na hakikanta cewa za mu sake yin aiki tare nan gaba. Hicks, ya shekaru 29, wadda ta kasance darekta harkokin sadarwa mafi ƙuruciya a tarihin fada White House, ta ki amsa tambayoyi da kwamitin tattara bayanan sirri ya mata ranar Talata a zaman da kwamitin ya gudanar a kadaice. Hicks ta shaida wa kwamitin cewa wani lokaci akan buƙace ta ta danna gaskiya. Sai dai ta ce ba ta taɓa shantala ƙarya ba dangane da abin da ya shafi binciken katse London da ake zargin Rasha da aikatawa a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 da ɗan takarar jam'iyyar Republican Trump ya doke abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Afirka ta Kudu ta ɗauki matakin farko na kafa dokar da za ta ba gwamnati ikon kwace filaye da mutane suka mallaka ba tare da biyan sadiya ba. Gurin da ake nema a cimma da wannan tsarin wanda jam'iyyar ANC mai mulki ta gabatar shi ne cike gibin da ke akwai da ya durƙusar da baƙaƙen fata, duk da yake tsarin ya samu gagarumin goyon baya zai ɗauki lokaci kafin a iya aiwatar da shi. Majalisar Dokokin ta kada kuri'a ranar Talata kan yadda za a yi wa kundin tsarin mulki gyaran fuska ya ba da damar kwace filaye, abinda ya kwanta wa al'ummar ƙasar da a rai wanda Turawa tsiraru har yanzu suke iko a galibin gonaki. Sai dai ɗan siyasa mai ra'ayin mazanjiya Julius Malema ya ce babu wani canji da za a gani in an awutar da wannan.
No one is going to lose his or her house. No one is going to lose his or her flat.
Yace ba wanda zai rasa gidansa, babu wanda zai rasa masana'antarsa. Abinda kawai muke cewa shine ba za su mallaki kasar ba, za su yi haya ne bisa ga tsarin da aka yi musamman ma bayan an yi garan bawul a kundin tsarin mulkin kasar. Jam'iyyar Hamayya ta Democratic Alliance ta kada kuri'a kin amincewa da wannan mataki, ta kuma dora alhakin jinkirin sake raba gonaki kan jam'iyyar ANC wadda ke mulkin kasar tun bayan mulkin wariyar launin fata a shekara ta 1994. Daga ƙarshe an ajiye gawar fitaccen mai bisharar nan ba Amurke Billy Graham domin karrama shi jiya Laraba da kuma yau Alhamis a ɓangaren ginin majalisa mafi ƙwarjini a da ake kira Rotondo. Za a yi wa mutumin da ake kira Faustan Amurkawa karramawa da ba safai ake yi wa Amurkawa ba, an kuma nuna irin wannan karamci ne na ƙarshe ga 'yan fafatukar kwatar 'yanci Rosa Parks lokacin da ta rasu a shekara ta 2005. Iyalin Billy Graham sun shiga sahun 'yan majalisa da shugaba Donald Trump da mai ɗakinsa Melania wajen tarbar gawarsa jiya Laraba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma yadda muka shaida muku a gabatarwa cewa hukumar samar da aikin yi na hannu NDE ta ce za ta kammala shirin horas da 'yan gudun hijira a Malkohi da ke jihar Adamawa har su sama 2000. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yayin ma dai kaddamar da shirin asasin 'yan gudun hijira da ke Malkohi, kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa Kabir Mijinyawa ya ce tuni su a majalisar suka ma samar da doka domin kyautata waɗanda tashi-tashin hankulan Boko Haram ya shafa.
Adamawa state tana cikin state wanda Boko Haram nan abu ne ya shafe mu, wanda muna da dokoki wanda muka tsara musamman na mutane wanda kamar in an kai ma wani hari ko akwai wanda suka ji ciwo ko wani abu za a iya kai su kowane asibiti ko clinic ko dispensary ko wani asibiti wanda za a ba da magani. Magani nan ba za a karba kudi ba, za a yi treating nasu ba sai an ga police, an ga waye-waye ba, wanda dai duk abin da ya kamata a yi wa mutum a yi. Inda ka gani bill din sai ka tura wa gwamnati, za a biya ka a lokacin nan take za a ba. NGE su yi maka training, ba su baka abin da za ka yi amfani da shi ba, bai tashi ba.
Mr. Kenneth Megida shine shugaban riko na hukumar ta India a jihar Adamawa, ya koyi ƙarin haske game da wannan sabon shiri na horar da 'yan gudun hijira.
Za mu yi training 'yan gudun hijira 2500 a fannoni da a camp guda biyu wanda muke da su a Adamawa state. Da muka zo camps din kuma shirin da muka yi ba mu samu 2500 nan ba. So yanzu mun extending training din nan ma wayanda suke zama a cikin communities. So za a yi a camps guda biyu din nan da kuma wayanda suke zama a host communities.
To yalla bai kwa na fanni za horar da 'yan gudun hijira. Haila yau dai ga jami'in hukumar ta NDE.
Fannonin suna nan da yawa kaman yin sabulu, yin saka, saka irin na injin ba na hannu ba, da injin za a amfani da shi a yi wannan saka. Za a yi kuma koyo wanda za a yi yankunne, wato bits and wire works, shi ma za a yi. Za a koyar da su kuma ta fannin noma a fish farming, wato fannin noman kifi da poultry, wato kaji, yanda za a yi amfani da kaji, wannan ma za a koya musu. Za a koya musu kuma abinda muke kira seed multiplication, wato yanda za a yi noman zamani, kamar kana so ka sarrafa mangoro na zamani, haka za a koya musu.
Shiko Mr. Midela Iliya da ke zama jami'in hukumar nema a sansanin 'yan gudun hijira na Malkohi ya ce fa suna mamaraba da wannan shiri na hukumar ta NDE.
Mun ji daɗi da move da suka yi, za su koyar da ITPs don in sun zo sun tashi a nan sun tafi gidajensu, abinda aka koyar musu za su yi amfani da shi kuma zai taimake su kwarai da gaske. Don sun ce za su yi training mutane kusan 2500. To wannan 2500 din nan in an yi musu training, in 2500 nan sun sake training wayansu, ka san an samu karuwa kenan.
Ahmad Abbas Sudi da kuma Shehu Muhammad Dankolo da masu kai jawabi a taron sun koshi a wajen gudun hijira ne da suke mai da hankali wajen koyon sana'o'i domin kyautata rayuwarsu a nan gaba.
Abinda muke so ya amfane ku kenan, daga nan kuma ku dawama ku zama zaman kanku, ba sai kuma an dogara ga wani ba, ya Allah an ko ga mai gida ko a gonaki.
Ku sa hankalinku akan abin da ake koya muku. Bayan wannan training muna so mu ga cewa akwai canji. Canji da ake so a ga cewa rayuwarku ya canju. Wannan rayuwar da kuke ciki kun bar ta.
To ko mai 'yan gudun hijira ke cewa dangane da wannan sabon shiri a yanzu?
Gaskiya da jin wannan labari mai maraba da shi kuma mun ji daɗi, mun farin ciki sosai kuma da wannan labarin da muka samu kuma Allah ya sa ya tabbata
a koya mana sana'a ba mu ganin wani abu din nan a gaskiya ba mu jin dadi muna so yanzu in kuka koya mana mun fahimta ya kamata a ba mu abinda zamu ringa jujjuyawa mu ma mu ji dadin shi mu rike yaran mu har ma wani ma zamu iya mu koya masa shi ma ya ji dadin haka
wasu ɗan gudun hijira kenan ma da rikicin Boko Haram ta raba da gidaje a jihar Adamawa kuma fata ma dai shine Allah sa kulliya take biyan kudin sabulu Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azanta. Duniya kasan ma'azanta to duniya akwai.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan.
Ya ba ba ja ga da ma da kai ba. Abanji go na yari.
Mai ban tsala o ban bala.
Ma tsala ga.
Gaskiya ce tunda ilimi ya dara majahilci alfari ya dara mugunta
mai sada dara kalami
ce kuma mai
sada dara kalami
ai ga so zaran adi dogon banza
masu kai wanda bai dara
kuma ga so zaran adi dogon banza
to Allah shi kan marigayi dan kwairo kar a shagala ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kiran birnin Washington DC mu yanzu agogo ya ce karfe 2 na tsakar dare da minti 11 ga kuma shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba
masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar tare da taimakon
Ibrahim Jirmai
tawa barka da shigowa Mal Ibrahim
barka da Malam Usman
yawa to mako me da ya wuce dai ka san mun tattauna ne akan gwamnan Nasarawa wato Malam Umar Tanko Almakura wanda mun yi magana akan yana da bukata ta musamman amma bata hada shi kaiwa ga matsayin da har yazo ya zama gwamna ba a jihar sa
haka ne
yawa
haka ne
to kuma ka san a mako mun yi wa masu sauraro alƙawarin cewa zamu dauko musu labarin wani bawan Allah da ka gano wanda yazo yin digirin digirgir anan
wani matashi ba
wani matashi kuma wanda kace kun hadu na matuna cewa na ka taba nuna min shi da muka je wani taro na zumunta din nan
in kaga hoton shi in aka ce maka yana da
ai ba kamar wata tawaya ba kai saka ce wai wannan baya ji ba
eh wato yanzu Usman ka gan shi ya sa irin court ya sa necktie mallan
ya zanzare abun shi
eh
ga wani murmurshin shi kana gani ka san hankalin shi a kwance yake
bare da gaske bare da gaske to sunan wannan matashi Umar Tukur kuma ainihin dan jihar Adamawa ne
eh
yawa wato Usman abin da ya faru shine gayyata ta akai wurin wani suna
eh
da naji na shiga muna gaisa da jama'a ana ta musabaha ana
gaisa
na kawo gari shi sai na ga ya daga mun hannu ya jinjina bai da ke kuma ba sai na ga shi kuma da wasu tura gefen shi
sai ce to wannan ko turanci ne ya
to kaji da wasu tura guda biyu a gefen shi kuma muka gaisa sai na ga dubas ce kuma ba to ainihin wanda ya gaice ni sai ce ai shi ma daga Najeriya yake amma kurma ne
Allah sarki ashe dalilin da rashin bai ba magana ba kenan
eh nace to
kaga ba kyau sauri shi sa ba kyau sauri yake hukunci da
ya dai don kula han kai mun dan
da
ya da aka saba irin gaisuwan nan
eh da kai saurin fushi sai a cika dawo alhakin shi ashe sai ka zata yaki ba magana ni
eh to shine sai na koma nace to yanzu ban san da za a tun da ni ban iya magana kurame ne ba bari mu magana da shi
eh
to shine da naje sai ya dauko waya sai ya nuna mun ya ce in bude waya ta ya bude to sai ya rubuta ya mika mun karanta sai ya rubuta sai ya mika mun ya karanta
Allah sarki kaga ilimi ya zama muku kunne da ido
wato shi Umar Tukur dan ainihin jihar Adamawa ne amma an haife shi a shekarar 1986 22 ga watan da yake
dan janairu ne ni ma dan janairu ne amma ni 15 ga wata
15 ga wata
amma ni ba 1986 ba
a to kai
1990 da ni
yawa to kai ne yawa
shekara 10 ne tsakanina da shi ni 76 aka haifa
a lalle akwai rata da yawa
eh
yi to yazo karatu anan ya karanta ainihin in ci yayi digirgir a abin da ake kira English as second language
wato matsayin turanci a matsayin yarenka na biyu da za ka koya
yawa to kaji
shi yake koyarwa
sannan kuma to ai da ya gama ne shine sai aka dauke shi aiki
ko
da san ga irin haziki ne sosai to yanzu haka shi malami ne
koyarwa na wannan yaren kuma na turanci
kaji turanci ki koyarwa
to rubuta musu yake kenan
to shine abin ka san kulani suna da
hanyar
abubuwa da hanyoyi da suke suna koyarwa yanda ake koya musu kamar makarfi ne ka san makarfi taba
suke wani sai kurzu haka suna karantawa
yawa to su kulamin akwai yadda ka san dabarun koyarwa iri-iri ne
eh haka kuma dama Gallaudet nan university nan dama ta mutane masu bukata ta musamanci
yawa kaji yawa to koyarwa yake yanzu haka kuma shi director ne na publicity and communication of stand for Ubuntu wato ina ganin kamar wani application ne ko
ai Ubuntu din nan wani software ne da ake amfani da shi a na'ura mai kwakwalwa wanda yawanci manhaja ne kamar na computer wanda ana amfani da shi ne wajen wasu operating kamar a ce bude-buden wasu na wasu bangarori na computer kamar akwai abin da suke kira irin OpenStack akwai wani LXD da Juju da kuma irin Snaps for developers wanda mutane masu kirkira irin wannan manhaja suna amfani da shi sannan har wasu akwai wanda ya taba gaya mun yace wannan Ubuntu din in kana da shi a in system din ka shi yake amfani da shi na computer ko virus baya shiga shi
baya
shiga shi ya wato na tuna wannan
kan ina an ya taba rike wani mukami hukuma ci na siyasa ko da
Adamawa yayi a yanda naga dan takaitaccen tarihin shi ya rike ya saba zama mai bayawa gwamna shawara na musamman a bangaren harkokin bukata ta musamman na nakasa haka a jihar Adamawa din kenan
sannan kuma bai tsaya nan ba duka haka shi wato ya sa matasa a gaba a zuce shi kuma
yawa ince na ji kamar wani magana matasa
ya wajen ganin ya karfafa su da kuma nuna musu wasu hanyoyi ta yadda su ma za su samu su ci nasara
gashi naga aka rubuta cewa yana bukatar ya zama ɗaya daga cikin jagoran da za su dinga kalla su mutanen da suke bukata ta musamman misali ta bangaren ji su kalle shi su ya zama musu misali
Allah mataimakin dukkan bayi baiwa da ka ko akan wa kai ke wani ka ga tawaya halitta taitai abisa kwakwalwar sa baya juyayi zai yi kwakwarma ya da kowa ba hauti
na kasa ba sa ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi
Ai ku shaida tangoma bai mai komai tunda ko ya sani ya kammala komai yayi ilimi ya gamanto shagon mai kuma na kasa gare shi baya ganin komai Allah taimaka wa mai kamin kiti
na kasa ba sa ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi
to yanzu dai a takaice kenan ina nan America da zama
yanzu haka yana nan Washington DC
yana DC ne
kuma malami ne koyarwa yake
to kaga duran da na samu dama ke lafiyin din kai ziyara in
ya kamata
kai dan har dai a kujera ina kallo yana koyarwa in ga ikon Allah gaskiya ne to kaga kenan a takaice wannan maganar da kai ba abin da ya bayyana mana shine ilimi shine ta bakin shirin na harande garkuwar dan adam wannan shine garkuwar shirin kuma kaga misali inda bai ilimi ba wannan dan maganganun da kuka yi ta waya ba zai yiwu ba
ai na ga ka san game da na bukaci samun tarihin nashi ma na neme shi nace to ba na san ba zan iya kiran shi ba sai dai abin da zai fi sauki kawai bari in aika mai sakon da kuka ta kwana
to
ina ko aika mai sai gashi ya kara ya aiko da nashi
to alhamdulillah to kan abu yayi kyau yanzu kan saboda lokaci dole mu dan jalin zamu yin shirin sai mako mai zuwa mu sake jiyewa ai nace to ina Ibrahim ne nace to bari ni lalubo ka ko taya ne ko kana gida sai na lalubo ka mun yi magana wannan bawo Allah a gaida mun yata
to za ta ji wa Allah
ko a baya shi kadai ne ba a so in ya zo guri a ce to ya iso komai dai ta ba mutane ba sa so yayi ilimi ya wuce wasu dafi
na kasa ba sa ta sauka
harshen nan a baya ya daure da can ɗakin sa ba a sake hure yayi ta gurmaya yana kwanan zaure amma yanzu ya kasance zinare duk bai in sun iso shi ne ya fi
na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa za shi kai ilimi ya
daga sashen da zai kasance mara ƙarfi ta shi ka ce fitar ilimi shi ya fi wata rana ka fi ƙarfin mai ƙarfi ka barbara har gare na akwai laifi ban jin daɗi ana ci ma zarafi
na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi
ya fi fitar in yi rawa da bazata kai ma sai ka tashi kai ta kungata kai ilimi za ka zama to dangata ka san ilimi yana kauda makanta barakace ka nema domin yafi
yanzu kan duka nan shirin ya kammala a madadin
Ibrahim Jermais
a madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julia Lazar Gresham da take hada mana sauti sai kuma ni Usman Ahmad Kabara da na shirya na gabatar nake cewa mu zama lafiya.
To a gaida Usman Ahmad Kabara yanzu kuma ga Rilwan Mukhtar Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Soma sharhin jaridun ne yau da jaridar The Informer wadda babban labarin ta shine babban gidan gwamnati Flagstaff House ta yi facaka da kuɗi gara sidi biliyan 50 akan taron NPP. Jaridar ta ce kasa da mako daya da rahoton da Transparency International ta gabatar dangane da cin hanci a shekara ta 2017 wadda ta nuna cewa kasar Ghana bata kokarta ba ko kadan a karkashin mulkin shugaba Nana Akufo-Addo. Muqaddashin babban sakataren jam'iyyar da ke mulki New Patriotic Party ya sake fillo da wata badakalar ta zargin cin hanci a babban gidan sarautar ta Flagstaff House inda kujerar sarautar gwamnati take. Har yau dai a jaridar ta The Informer ministar kudi yayi watsi da kokin yangana. Jaridar ta ce ministar na wato kudi Ken Ofori-Atta ya gargadi yangana in suna son su ji yadda tattalin arzikin kasar ke ci gaba to su kokari su rinka biyan kudin haraji. Har yau dai in ka shiga shafi na biyar na jaridar ta Informer kasar Ghana na a cikin hatsarin rasa matsayinta na aikin aiwatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya. Jaridar ta nuna cewar wani shahararren masanin sha'anin tsaro Emmanuel Cotton ya ayyana cewar kasar Ghana zan ba da jimawa ba za ta iya rasa matsayinta a Majalisar Dinkin Duniya na tabbatar da zaman lafiya muddin aka tabbatar da zargin da ake yi na lalata na wasu 'yan sanda 46 na kasar Ghana har aka tabbatar cewar wannan zargi gaskiya ce. Daily Guide jaridar ta ce an samu rudani a ranar Alhamis a kwamitin babban alkali da ke binciken hukumar zabe a bisa shugabancin Charlotte Usai da mukaddasanta guda biyu da ake zarge sun yi badakalar da ke a ainihin ofishinsu. Wannan ya faru ne bayan da aka gayyato ma'adanan na jam'iyyun siyasa domin su kuma su zo su gabatar da ba'asi game da wani wanda shi kuma ya sake gabatar da su ga ainihin hukumar zaben na kasa. Da Inquisitor ta nuna cewar hukumar bincike na kasar Ghana wato BNI na takin tsaka da gwamnati akan canja wata ayar dokar tsaron kasar. Day to day an cabke wata mace 'yar kasar Kenya dauke da cocaine a ainihin Kutuka International Airport a nan Accra. Da jaridar Day to day muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanu Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma ga sakonin da ku masu sauraro kuka aika mana.
A
Assalamu alaikum, sunana Ma'az Tela Wauru baka san dubin sai haske. Kana hukumar mulki ta gada jihar Sokoto kuma Najeriya. A ra'ayina shine ina kira ga Baba Buhari bisa da jinjinawa kuma da zuwa gani shi. Bisa ga kokarin da ya yi na amso kwaɗaiɗai daga ɓera na Najeriya. Baba Buhari ka yi kokari kuɗin da ka tara da Allah ai ma ɗan Najeriya aiki da shi da suwa a gani a ƙasa.
Assalamu alaikum wurin Amurka. Sunana Alhaji Samari Lambar ya ci daga Lagos jihar Ikon Najeriya. Watan ina ba da goyon bayana kamar yadda gwamnan jihar Kaduna ya yi game da tantan sama malamai na makarantu. Ga an ce mu ko gwamnanmu na Kebbi State zai haka nan da mun ba su goyon baya 500 saboda idan babu malamai na kwarai to babu yadda aka samu ilimi. Saboda haka nan muna ba da shawara wa gwamnan jihar Kebbi shi kuma ya je sawo irin da gwamnan Kaduna a tantance malamai a samu na kwarai.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Mai magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa jihar Lifa jamhuriyar Nijar. Yau ina ma addu'a kasanmu Nijar da Najeriya. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya kasanmu Nijar da Najeriya.
Assalamu alaikum sahin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Musa Lutela bakin kasuwa girgir a karamar hukumar Jafus cikin jihar Yobin tarayyar Najeriya. Don Allah sahin Hausa na muryar Amurka ku miƙa mu wannan sako na ta mai girma gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidar da a gyara mana hanyar da ta tayi daga garin girgir zuwa Karage. Wannan hanya ta yi mummunan lalacewa kuma tana da muhimmanci a gare mu. Allah ya sani girma gwamnan jihar Yobe ya ji wannan kiranawa.
Assalamu alaikum VOA Hausa, mai magana Muhammad Yaro daga Aligongo Kifi jihar Oko. Abubuwan da yake faruwa a Najeriya, matsalolin manoma da makiyaya da Boko Haram da sauransu, duka tarihin soja ba zai iya su sai addu'a.
Sunana Lawal Abubakar Bodanga daga Sokoto Najeriya da LBOA Hausa a sannan da sakona da lafiyarin 'yan Najeriya musulmi da Krista. Sai mu ce alhamdulillahi rabbil alamina dangane da gwamnonin APC na Najeriya sun yanke shawara tsakatatta na koma tsayar da Muhammadu Buhari a zaman ɗan takarar jam'iyya a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya yanzu.
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amma wannan karin a takaice.
Haka yake, ɗalibai da suka tsallake rijiya da baya harbin kan mai uwa da wabi da ya kasance ɗaya daga cikin hare-hare da aka yi asarar rayuka da dama a tarihin Amurka sun koma makaranta jiya Laraba, yayin da 'yan majalisu na jiha da na tarayya ke muhawara kan yadda za a shawo kan asarar rayuka na matasa a makarantu. An rufe makarantar Stoneman Douglas ke jihar Florida ne tunda mahari ya kashe mutane 17 a makarantar makonni 2 da suka shige. Kisan da aka yi a makarantar ya sake ta da muhawara kan dokokin mallakar bindiga, inda 'yan makarantar sakandaren da dama suka shiga gangamin neman kafa dokar mallakar bindigar. Majalisar Dokokin Afirka ta Kudu ta ɗauki matakin farko na kafa dokar da za ta ba gwamnati ikon kwace filayen da mutane suka yi mallaka ba tare da biyan sidiya ba. Gurin da ake nema a cimma da wannan tsarin da jam'iyyar ANC mai mulki ta gabatar shine cike gibi da ke akwai da ya durƙusar da baƙaƙen fatar ƙasar. Duk da yake tsarin ya samu gagarumin goyon baya, zai ɗauki lokaci kafin a iya aiwatar da shi. Majalisar Dokoki ta kada kuri'a ranar Talata kan yadda za a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska ya ba da kowace damar ƙwace filaye.
To madalla, yanzu kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki ko har da shirin nan na Sai Bango Ya Tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman ita Grace Alheri Abdu da ta taimaka min domin gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya bada umarni, da injiniyanmu Jim Cook, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku ne lafiya, mu kuma ku kwana lafiya.